الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu wannan marece na talata, shine 2 ga watan Ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 7 ga watan 6 a shekara ta 2016 a lissafin da ake kira miladiya. Za mu ci gaba yau darasinmu na biyu kenan a wannan wata din, a shigowarsa a tafsirin Al-Qur'ani, musamman dai tafsirin As-Sa'idi da muke karantawa. Jiya da muka fara, mun fara karanta abinda malamin ya rubuta dangane da sharhi da ta'liqi da tafsirin da yayi akan waɗannan ayoyi dai da malamin karanta mana yanzu dangane da kissar haihuwar annabi Isa alaihi salatu wassalam, da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya suranta wa mahaifiyarsa, yadda in ya zo abin da zai gudana tsakaninsa da mutane da irin saƙon da zai zo da shi. Bayan ya bayyana mana cewa zai magana, zai zo da ayoyi, ayoyin kuma sun kunshi rayar da matattu da warkar da marasa lafiya da makamancin wannan, ya bayyana musu kuma wannan aya ce da ya zo da ita daga Allah in su sun kasance muminai. Sannan ya bayyana mana, ya Allah maɗauki ba mu labari cewa, ya ci gaba da cewa, musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrati, kuma na zo muku a halin kasancewata ina mai gaskata abin da ya zo gabana, ma'ana kafin zuwana na daga at-taura, kuma don in halatta muku wani daga cikin ko wasu daga cikin abubuwan da aka haramta muku a cikin at-taura. Kuma yace na zo muku da ayoyi daga Ubangijinku, ku ji tsoron Allah Ubangijinku, kuma ni ku min da'a, lalle Allah Ubangijina kuma Ubangijinku, amma Allah Ubangijina ne kuma shine Ubangijinku, don haka ku bauta masa. Wannan kuma ita ce hanya madaidaiciya miƙaƙiya. Bayan nan Allah maɗauki ba mu labari, falamma ahassa Isa minhumul kufra, yayin da annabi Isa ya samu, ya ga ya tabbatar da kafirci minhum daga gare su a qala sai yace man ansari ila Allah su wane ne ko wane ne zai taimaka mini zuwa hanyar Allah ma'ana wajen tafiya da wannan jihadi da wannan kokari na yada kalmar Allah subhanahu wata'ala qala al-hawariyuna zababbin sahabbansa da Allah ya zaba su zama mutanansa suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimakan Allah ma'ana masu taimakawa addinin Allah amanna billah mun yi imani da Allah washhad kuma ka shaida kai bi anna cewa mu dinnan muslimuna musulmi ne malam sa'idi inda muka tsadama a cikin bayanansa a jiya kenan ko bayan mun karanta abubuwan da suka gabata na ayoyi yace ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإنجيل شريعة فيها سهولة ويسرة نن دام تاش سنن النبي عيسى عليه الصلاة والسلام إباد الأباري تيوى شريعة الإنجيل نعني إنجيل أنا نفهم أبين كيرسكو تيكي سيكي كلا the gospel معنى لتفن دا أكباد سو دا النبي عيسى عليه الصلاة والسلام بند التوراة ana duk da cewa su in suka ce at-taura suna nufin al-asfar al-khamsa kuma da dai muka sha fada asfar da aka bi annabi Musa guda biyar tare kuma da littattafai na annabawa da kuma rubuce-rubuce wanda suka hada yanzu suke kira old testament to ba shi din ba injili ana nufin asfar din da aka bi annabi Isa su kadai banda asfarin da suke cikin at-taura sawa'un ana nufin at-taura iya wanda aka ba annabi Musa ko kuwa al-idafat wadanda su yahuda suka kara ya bayyana musu cewa shari'a al-injili shari'a ce fiha suhulatun wa yusra a cikin ta akwai sauki Allah madauki ya saukaka shari'ar a cikin injila ba mai tsanani bace ba kamar yadda take a cikin at-taura ba fa qala sai yace wali uhilla lakum kuma don in halatta muku ba'd alladhi hurrima alaykum wani sashen abinda aka haramta muku fadalla dhalika ala anna akthara ahkam at-taurati lam yansakha al-injil wannan ya nuna mana cewa mafi yawan hukuncen at-taura to injila bata shafe su ba mun fahimci tunda yace ba'd wasu sashe wani sashe na daga abinda aka saukar muku ko aka haramta muku an bani umarni in halatta muku shi bal shi yasa yace bal kana mutammiman ita injila mai cikawa ce laha ga at-taura laha din wannan dhamiri na koma ga at-taura kana kuma injil ake nufi kana al-injilu mutammiman laha ay lit-taurati wa muqarriran kuma yana mai tabbatarwa ne ga abinda ke cikin ta ya tabbatar da abin da ba a shafe ba ya kuma shafe dan abin da aka shafe ne daga cikin abin da Allah ya bada izinin a shafe shi amma duk wannan shafewar da aka yi na abin da aka shafe din shi ko ne na a kara mata karfi a kara mata zama wato shari'a da za ta zama mai sauki akan banu Isra'ila bayan sun dade suna cikin wahala na tsanantawa da suka jawo kansu Allah mu dike ba mu labari mafi yawan abinda Allah ya haramta musu din su suka jawo kansu zalincin su ne fa bi zulmin minal ladina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi kathira mafi yawan abubuwan kunga kamar da Allah bani labari saboda zalunci daga su waɗanda suke yahudawa ko wanda suka ce mu mun tuba wannan zaluncin da suka yi Allah madauki ce saboda wannan harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum muka haramta musu abubuwa masu dadi da da suka kasance masu wato halal ne a gare su wa bi saddihim kuma dalilin wannan na farko kenan zaluncin su sannan saboda saddin da suka yi an sabilillahi suka hana mutane bin hanyar Allah kafiran wato aikin su da yawa shine haka ko kuma adadin mutane da yawa suka kawar daga bin hanyar Allah kuma wannan Allah ne ba mu labarin cewa abin da ya same su na haramta wani abu da da aka halatta musu uquba ce da Allah ya musu mun san abubuwa da dama daga mun shafa dasu a munasabobi in sun zo dangane da yadda addinin yahudu yake da wahalar a aikata shi a aikace saboda tsanani wajen babin tsarki suna da tsanani sosai da suka shiga hakanan musamman ka kalli abinda kullun na shaba mu labari mu'amalolin su dangane da mai haila annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari kuma haka yake hatta a cikin littafan su a zamanin yanzu duk gidan da yake akwai mai haila a ciki to in dai tana cikin hailan nan to duk abin da ke cikin gidan in ta taba shi ya zama najasa haka gawa idan akwai gawa a wannan daki ko na irin daki ne to duk abin da ke cikin dakin ya zama najasa sai an wanke shi waɗannan abubuwan kun ga tsanani ne shi yasa har tilas ake yin wata bukka suna kiran bukka din da yaren ibriya suna kiranta suta suta ita ce bukkar da ake wa mai haila dan ta je a cikin talmud har babi suka ware babba littafi kato wajen shafi 800 duk bayanin hukunce hukunce da ya shafi suta wato wannan matar da take cikin haila ga inda za a je aje ta inda har ta shiga cikin dakunan mutane a lokacin da take haila to komai a ciki ya zama najasa har kai kanka in kai ne mijinta ka zama najasa Allah ya kyautata kun ga wannan menene sauki ne ko tsanani tsanani ne to da annabi Isa ya zo waɗannan abubuwa duk aka sassauke hakanan abubuwan abinci da aka haramta musu kullu dhi dhufr duk abin da yake mai ko abin nan ko fato ko fika Allah madauki da ya haramta musu to duk zuwan annabi Isa sai aka sassauta musu aka halatta musu kun ga ashe kenan zuwan annabi Isa sauki ne zuwan injila sauki ne ga yahudu ba tsanantawa ba to amma maimakon su karba su ji dadi su ce mun gode sai suka kafirce da annabi Isa kamar da zamu zo muji sai ce waji'tukum bi ayati min rabbikum na kuma zo muku da aya daga ubangijinku tadullu ala sidqi wannan ayar tana nuni akan gaskiya ta cewa lalle daga Allah nake Allah ne ya aiko ni a matsayin manzo wa wujubi ittiba'i kuma wajibi ne amin da'a inji shi annabi Isa alaihi salatu wassalam wa hiya ma taqaddama min alayati shine abinda aka ambata abinda ya gabata din nan na daga ayoyi da aka bada labarin su wal maqsuudu min dhalika kullihi abinda ake nufi a wannan baki ɗayan sa qauluhu shine fadin Allah madauki da yake cewa fattaqullaha dan haka babban abinda ake so shine aji tsoron Allah jin tsoron Allah galibi wannan ita ce fasarar da yake muke bayo fattaqullaha haka ake cewa ka ji tsoron Allah takwa ka ji tsoro to asalin takwa din kalmar takwa a larabci ba tsoro bane amma abinda ake nufi ka sanya wiqaya ka sanya wani wata iyaka wani makari da zai kare ka daga azabar Allah asalin kalmar kenan don haka abinda ake nufi da shi shine bin abinda Allah ya ce in yi umarni ayi da kuma hannuwa daga abinda Allah ya hana yace kar ayi to kar ayi wannan shi ake nufi da takawa ba wai asalin yaren larabci in ka ce takawa ana nufin tsoro ba ba haka ake nufi amma dai a gumba haushin aka ce ka ji tsoron Allah ma'ana shine ka bi abinda Allah madauki yace ko to ya kamata dai mu san asalin shi yasa sayyidina Umar da yake siffanta mana takawa sai ke cewa kamar mutum ne yana tafiya a ƙasa da yake akwai kaya idan mutum zai taka wurin da yake akwai kaya misali wani wuri ne ka zo zaka taka ga ciyayi a ciki sai aka ce maka akwai tsidau yana nan a warwatsa a wuri da yawa ya zaka yi kuma ba ka da takaimi ai zaka duba ne sai ka duba inda zaka sa kafa sannan ka sa kafa to wannan shi ake nufi da takawa kaucewa abin da zai cuce ka to aka ce fattaqullaha to ka kaucewa abin da zai sa ka hadu da azabar Allah wannan shine asalin ma'ana to sai ce fattaqullaha بفعل ما امر به تهنير ايكتا ابيندا الله ya umarni da shi wa tarki ma naha anhu da barin abin da ya hani akan sa wa ati'uni ni kuma ku yi min da ku yi biyayya fa inna ta'ata ar-rasul ta'atu lillah wannan da masanan nan abu ne man yuti'i Allah ko man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah wannan aure ne da yau Allah ya ba mu labari a umarni cewa mu bi Allah kuma mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma biyayya ga manzo biyayya ce ga Allah kada mutum ya bambance ya ce da'ar Allah daban da'ar Allah da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta samu karfin ta ne ta hanyar cewa da'a ce ga Allah shi yasa ba bambanci domin babban abin shine in dai ya tabbata manzo ne manzo kuwa baya ƙarya ba zai zo ya faɗi abinda ba a ce ya faɗa ba in umarni ne ba zai umarni ba sai da abin da aka ce yayi umarni da shi in hani ne ba zai hani ba sai da abin da aka ce ya hana ashe kenan in dai ya fada to gaskiya ne kuma umarnin Allah ne don haka dan a ga manzo da a ce ga Allah don haka shine yake ga musu cewa ku yi dan a gare ni domin ku dan a gare ni dan a ni ga Allah subhanahu wataala sanin shi inna allaha rabbi wa rabbukum Allah ubangiji na ne wannan ya fitar da shi daga zama da ga Allah ko zaman sa ga zaman sa a ce shi ma Allah ne inna allaha rabbi hada iqraru min Isa alaihi salatu wasalam bi nafsihi da kansa yayi ikrari wa rabbukum kuma kuma shine ubangijinku ya sako da kansa daidai da su saboda dama haka ne in ana zancen rububiyya ba shi da haƙƙin rububiyya da shi da su ɗaya suke a haƙƙin rububiyya cewa Allah ne ubangijin su baki ɗaya fa abuduhu don haka ku bauta masa nan malam sa'idi yake cewa istadalla bi tauhidir rububiyyati alladhi yuqirru bihi kullu ahadin ala tauhidil ilahiyyati alladhi yunkiruhu almushrikun istadalla ay Isa alayhi salatu wasalam annabi Isa alayhi salatu wasalam ya kafa hujja anan da rububiyya menene ar-rububiyya haƙƙin Allah na tauhidi na akadaita shi da cewa shi kadai shine mahalici shi kadai shine mai gudanar da rayuwa kuma shi kadai shine mamallaki wanda ya halitta ya mallake ta yake gudanar da ita to wannan shine ubangiji wane ne mai yin wannan Allah to idan wannan abun annabi Isa nan ya kafa hujja da shi dan ya ja su zuwa ga tauhidin uluhiyya menene tauhidin uluhiyya haƙƙin Allah na abauta masa shi kadai kar a hada shi da kowa to da yace inna allaha rabbi wa rabbukum ya ishara zuwa ga me zuwa ga rububiyya cewa yadda kuka san cewa Allah ne mahaliccinku mai gudanar da rayuwarku shi ya kage ku da babu ku yake sako muku da ruwa ku samu abin da za ku ci yake sa ku da arziki ko ya sa ku da talauci dan jarabawa daga gare ku daga gare shi ya jarrabe ku da makamantan waɗannan abubuwa yadda kuka yarda da wannan to fa abuduhu sai ku bauta masa mun fahimci wannan shine abin da yake nufi da kafa hujja da rububiyya akan uluhiyya na san wannan dai duk riga kun san shi sai ce wannan rububiyya din alladhi yuqirru bihi kullu ahad inda kowanne mutum yana tabbatar da ita duk mutum a duniya ko waye shi in ka tambaye shi waye ubangijinsa da ya halicce shi wa zai ce Allah sai fa in kangarewa wanda ya kangare da gangan yace shi bai ma yadda da addinai ba wanda kuma duk kangarewa ce da girman kai ba saboda rashin hujja bane baya son yin addini ne baya so ya kaskanta ga wani karfi ga Allah madaukaki musamman sai ya kirkiro wannan hanya dan ya fita amma duk mutumin da ba ta hanyar wannan girman kai ba ka tambaye shi waye ubangijinka zai ce Allah subhanahu wataala har mushrikai wannan dai kun san wannan abun mun sha tattauna a kansa musamman kun tuna dai darasin mu na kashfi shubuhat an yi wannan maganar da fadin ta kuma ma ba a kare ta ba tana nan tana zuwa mushrikai na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ma duk wani zamani in ka tambaye su me kuke bautawa za su ce alloli ne mutanen kirki ne salihai da muke so su cece mu ran tashin alkiyama a wurin Allah babba Allah babba haka suke cewa saboda sun yarda Allah babba shine mahalicci shi halicce su ya halicci komai da komai to wannan imani da Allah babba cewa shi kadai shine mahalicci shi kadai shi ke gudanar da rayuwa wannan shi ake cewa rububiyya wannan kashe-kashe na rububiyya da uluhiyya da al-asma'i wa sifat kullun dai na san ku a matsayinku na dalibai a wannan makaranta mun sha tattaunawa da ku akan wannan mutane da yawa ko in ce wasu daga cikin masu karkata zuwa ga sauraron maganganun yan bid'a a irin wannan maganganun sukan ce wannan taqsimin sabo ne a karkata tauhidi zuwa rububiyya da uluhiyya da asma'i wa sifat shi ma kuma dai wannan maganar mun sha kawo ta da magana da mai da martani a kai yawa da dalili da yawa daga cikin alqur'ani kuma sannan ba fitowar ibnu taymiya ba ce kamar da wasu suke cewa wai ibnu taymiya ne ya fara fadin wannan abu a kafin ibnu taymiya manya-manyan malamai na musulunci daga salaf as-salih sun yi amfani da wannan lafazi na rububiyya domin abinda ko in ce hanyar da aka bi aka samu waɗannan lafuza ta hanyar istiqra'i istiqra'i kuma sanannen abu ne dalili ne karɓaɓɓe a gundun malamai masu hankali ta ɓangaren cewa in ka lura da kamar a ce maka ne fi'ili da fa'ili ko da maf'uli a babin nahwu ko a ce da ka'idojin su a ce fa'ili marfu'i ne da'iman shi kuma abin nan fi'ili madi mabni ala al-fath duk waɗannan ka'idojin ina ka same su aya ce ta faɗa ko hadisi ba aya bace ba hadisi bane amma harka ce ta ilimi dan a sauƙaƙe shi haka nan ka go babin hadisai banda da ga maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace hadisi na akwai da'ifi akwai sahihi ko ba haka bane amma malamai lokacin da in bid'a suka fara maganganu akan addini sai malamai daga cikin musamman ta zamanin tabi'ai suka fara tambayar duk mutumin da yazo da wani akame da al-Imam Zuhri ke fadi lokacin da mutane suka fara maganganu akan bid'a to duk wanda zai kawo mana hadisi sai mu ce sammulana rijalakum ka amma ko ambata mana mazajinku wa ya gaya maka wannan magana har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga da aka fara wannan abubuwa kuma ana tantancewa dan a gane maganar da wani ya faɗa yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko kuwa ƙarya yayi tunda an samu mai bid'a zai iya ƙarya dan ya kare bid'ar sa mun fahimta nan to kamar yadda wannan abun yake shi ma haka wannan ababin aqida akwai taqsimi da za a ce an kasa kaza zuwa kaza ba wai ubangiji aka kasa gida uku ba kamar da wasu suke fadin wannan kalmar dan su munanawa taqsimi a'a haƙin Allah na abauta masa shi kadai za a iya kallon sa ta mahanga guda uku ko dai a ce mahangar a kadai ta shi da haƙin sa na shi ne ya cancanta a ce masa shi ya halitta shi yake arzutawa shi ne mai karɓar rai shi ne mai bada rai shi ne mai gudanar da komai da komai wannan shi ake ce ma zaman sa rabbu to daga rabbun aka samu rububiyya mun fahimci abin da to kuma ko a ce magana ce akan haƙin sa na abauta masa shi kadai kada abauta wa kowa sai shi in ka karanta alqur'ani ko akwai wannan dan can akwai wannan zaka gani Allah madauki na bamu labari huwal ladhi khalaqa kaza huwal ladhi huwal ladhi huwal ladhi gashi nan a cikin alqur'ani da yawa ne yana bamu labarin abubuwan da ya aikata to wannan haƙin rububiyya ne haƙin kuma a kadaita shi da bauta shi ake cewa haƙin uluhiyya daga ilahi ana kiransa uluhiyya ana kiransa ilahiyya duk ma'ana su daya to bi asma'i wa sifat kuma labari ne da Allah ya bamu akan yana da sunaye yana da sifofi yadda ya bamu labarin kar mu ƙaryata mu karɓa wannan istiqra'in nassoshin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba da wannan fahimta har aka samu ne kashe kashe gida uku ba wata bid'a ce sabuwa ba kamar yadda wasu suke ambatawa kuma malamai tun can baya sun yi amfani da wannan lafazi to shine dai nan shi ma malamin ya amfani da wannan lafazi yake cewa na san dai na sha gaya mana littafi ma musamman da malaminmu Malam Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr ya rubuta na mai da martani akan wannan qadiyya din wanda duke son magana akan wannan mas'ala ta kasa tauhidi kashi uku to malamin yayi rubutu akan raddi da martani akan waɗanda suke cewa ba daidai bane wannan taqsimi al-qawlu sadid fi ar-radd ala man ankara taqsim at-tauhid sunan litafin kenan to yayi cigaba yake cewa alladhi yuqirru bihi kullu ahadin ala tauhid al-ilahiyyati wannan rububiyya wanda kowa yake yadda da ita ya kafa hujja da ita ala tauhidil ilahiyya akan tauhidin uluhiyya alladhi yunkiruhu almushrikun wanda mushrikai basu yadda da shi ba in an ce su bautawa Allah shi kadai sai su ce a'a aja'alal alihata ilahan wahida kun ga ba a ce aja'alar rabba rabban wahidan ba domin kowa san rabbu guda ɗaya ne shine mahalicci amma ilahi fa sun san abin da ake da ilahi shine al-ma'bud wanda za a bauta su kuma gashi suna bautawa gumakansu su yi musu wannan su yi musu wannan su yi musu wannan sai yace fakama anna allaha huwa alladhi khalaqana wa razaqana wa an'ama alaina ni'aman zahiratan wa batina falyakun huwa ma'budana alladhi na'lahu bil hubbi wal khawfi wal raja'i wad du'a'i wal isti'anati wa jami'i anwa'il ibadati yace kamar yadda Allah shine alladhi khalaqana wanda ya halicce mu akwai mai musu wannan babu wa razaqana kuma yake arzuta mu yau da kullum duk abin da muke ci Allah ne ke bamu shi ko da wani ne ya kawo ya baka kyauta to shi wannan din sababi ne shi amma asali wanda ya bayar a baka ya bada izinin a baka waye Allah ne kuma shi wanda ya baka dama ai ba shi ya halicci abin da kansa ba ko shi ma samu yayi la'alla shi ma ta hanyar wani can karshen abun ka koma za ka ga daga ina abun ya fito Allah ne ya halicce shi to shi ne ya bamu shi ya sanya shi duwalan bainana wannan ba wannan wannan ba wannan ta hanyar saye da sayarwa ta hanyar kyauta da makamantan su don haka asalin mai arzutawa Allah ne wa an'ama alaina kuma yayi mana ni'ima ni'imomi daban-daban shine ni'aman zahiratan wa batinatan ni'imomi na zahiri da ake gani da ni'imomi na batinin da ba ganin su ake ba wadanne ne ni'imomin zahiri Allah ya baka lafiya ko yana baka abin da zaka ci ya tsare ka daga wani abu da zai cuce ka sannan kuma ya baka abubuwan da kake bukata ne da kullun da kake roƙon sa wannan zahiri ne ni'imomi kuma batini tawfiqi da hidayah ya sa maka tsoron Allah ya sa ka cikin salihan bayi wannan ya kuga wasu ba ganin su ake ba wani a zuciya ne zai baka ya ƙara maka imani ko wannan duk abubuwa ne zahiri da batini ko ya zama zahiran wa batinan nisbiyan ma'ana ma kana zahiran kad yakunu bin nisbati li ba'd an-nasi duna ba'd ya zama cewa abinda aka sani ma na ni'imar da Allah ya maka wasu ne suka sani wasu basu sani ba duk zai iya dauka a wurin wasu batina ce sannan yace wa an'ama alaina ni'aman zahiratan wa batina sai ce tunda haka abin yake mun san cewa Allah shine mai wannan mai wannan mai wannan ta bangaren haƙƙin rububiyya falyakun to Allah din ya zama huwa ma'budana wannan huwa damirul fasl ne ana ce masa damir al fasl falyakun huwa ma'budana Allah ya zama shine ma'budana abin bautar mu wanda zamu bauta masa allazi na'lahu wanda muke ilahantar da shi muke bauta masa mun gane ma'ana muke dauka sa a matsayin ilahi shine na'lahu na'lahu bima'ana na'budu wanda muke bauta masa bil hubbi ta hanyar soyayya muna son sa kuma soyayyar da take ta wuce soyayyar da muke wa kowa wannan ita ce soyayya ta tauhidi wajibi ka so Allah sama da komai saboda kowa wal khawfi da soyayya da kuma tsoro mu bauta masa da tsoro shi kadai muke tsoro tsoro na ibada tsoron da ba mai kowa tsoron da a zahiri da batini duk muna tsoron Allah tsoron al'ada kuwa shine kaga abin da zai cuce ka ka gudu ka ji tsoron zaki ka ji tsoron barawo ka ji tsoron dan fashi wannan al'ada ce dabi'a ce ba da za ka kauda wannan amma ka ji tsoron wani ya mutu yana kabarin sa saboda girmama shi da kake yi ka ji in baka yi masa da'a ba za ka talauce bayan ya mutu wani shehi a kabarin sa misali sai ka ji in baka yi masa da'a ba za ka talauce ko musifa za ta same ka to wannan shine tsoro na bauta ka bauta masa wannan shirka ce mun fahimci abin sannan war raja da kuma kauna da fata ya zama duk alherin ka kana sa ran daga Allah yake karka dogara da wani wanda ba Allah ba cewa ai tunda kana da wane wane ya wadatar maka kana da wani da zai tsaya maka abu kaza ya zama cewa kullun tunaninka a kansa yake kana nema ka dogara gare shi ka bar Allah to wannan zai kai mutun zuwa ga shirka shi ma wajibi ne ya zama cewa Allah kadai kake sa rai ya karbi aikin ka shi kadai kake sa rai ya baka lada kuma kana sa ran zai shigar da kai aljanna wace da iko shigar da mutun aljanna Allah wa du'a haka nan wajen addu'a in za a roka to kar a roki kowa sai wa sai Allah fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah in zaka roka ka roki Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimakon Allah haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi dan Abbas an hadisi mashhuri da dukkan ku kun haddace wal isti'ana da neman taimako neman taimako fi ma la yaqdiru alaihi illa Allah wannan qaidi la budda minhu kuma dai na san kun san shi cewa neman taimakon da aka haramta kai wa wani wanda ba Allah ba ya zama Allah shi kadai kawai za ka yi wa shine taimako a abin da ba mai iya shi sai Allah to cikin abin da ba mai iyawa sai Allah karka roki wani wanda ba Allah din ba yanzu misali waɗannan abubuwan da muka ba da labari da ba da lafiya da ba da arziki da zubo da ruwa daga sama akwai mai yi banda Allah to karka roki kowa wannan abubuwan sai Allah amma abinda dan adam zai iya ya halatta ka roke shi ka roke shi baka rance ko roke shi baka taimako roke shi baka sadaka duk wannan ya halatta cikin abinda ya halatta a yi amma abinda ba mai iko a kansa sai Allah ka je gurin dan adam ka roka to an bauta wa dan adam kamar ka je kabari ka tsaya kabarin wani malami ko wani shehi ka ce ya wane dana ba shi da lafiya a warkar da shi to nan magana ka taso wane ne mai warkar da mara lafiya Allah to in aka roki wani wanda ba Allah ba nan an yi shirka mun fahimci abin don haka isti'anan nan abin da ake nufi haka nan istighafa duk da bai kawo ta ba anan neman agaji in kana cikin bala'i in kana cikin bala'i bala'in da dan adam zai iya zuwa in ka kira shi gashi yana da ransa yana ji gobara ta tashi a gidanka ya jama'a zo a taimaka kun gona neman agaji ne istighafa ce to amma ya halatta saboda me wanda kake neman agajin nasa yana jinka kuma zai iya amma abinda ba mai iya shi sai Allah to ba a roƙon wani wanda ba Allah ba ka shiga rashin lafiya mota za ta fadi ko inda ya hatsari waki da ikon ya iya hanawa babu sai Allah to irin waɗannan abubuwa da makamantansu duk wahala da ka shiga ka nemi Allah subhanahu wataala ya kawo maka agaji wa jami'i anwa'il ibadati da dukkan nau'o'in ibada yace wa fi hadha a wannan magana wacce kenan fadin annabi isa da yace inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu wannan magana da ya faɗa a cikinta akwai raddun ala nasara akwai mai da martani ga kiristoci alqa'ilina bi anna isa ilahun aw ibnullah masu cewa annabi isa Allah ne ko kuma su ce dan Allah ne kun ga akwai raddi gare su tunda Allah madauki ya bashi umarni anan ya faɗa da kansa ya faɗa inna allaha rabbi wa rabbukum wanda yake da rabbu zai zama ilahu wanda ke da rabbu ba zai zama ilahu ba ar-rabbu huwa al-ilahu wahdahu na'am sannan sai yake cewa wa hadha iqraruhu alayhi salam wannan iqrarin sa ne da kansa ya tabbatar bi annahu abdun mudabbarun makhluqun cewa shi bawa ne wanda ake gudanar da rayuwarsa ba shike gudanar da rayuwar kowa ba makhluqun kuma abin halitta ne halittarsa akai domin a shekarun da kafin wannan lokaci ma yayi magana babu shi ma gaba daya ko an yi lokacin da babu shi ba nan aka bamu labarin yadda aka haifi mahaifiyarsa ma da aka same ta ko ba haka bane har ta zo kuma yadda ita din ta girma har Allah madauki ya sanya wannan iko nasa a cikin ta cewa ta haife annabin Allah kuma manzon Allah Isa alaihi salatu wassalam kaga kenan ashe da babu shi Allah ya halicce shi kuma shike gudanar da rayuwarsa gudanar da rayuwar ta sa ne ma zamu zo mu ji menene ya same shi me ne kuma Allah madauki ya masa a ayoyin da za su zo yace kamar kala kamar yadda yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya kun ga wannan shi ma ai dalili ne akan cewa shi ba Allah bane inni abdullahi shikenan wannan nassi ne kuru-kuru ba wani tawili ni bawan Allah ne atani alkitaba ya bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni annabi wa qala ta'ala Allah madauki har yanzu yana cewa وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ كَأَمَّتَا يَايِنْ دَ اللَّهُ مَدُكِي يَا عِيسَى دَن مَرْيَمَ كُنْ غَسَا أَكِرَا شِي دَ سُنَّة مَحَيْفِيَسَا كُمَا هَكَا يَكِي أَ تِكِنْ الْقُرْآنِ كُو إِنَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ كُو أَكِرَا شِي عِيسَى كَوِي بَارَا إِنْ بُكُمَا نْتَا بُ مُنْ كَرَنْتَا إِشَارَة وُرَارَن دَ أَكَا أَمْبَچِي النَّبِي عِيسَى سَوْ نَوَا أَكَا أَمْبَچِي da wannan suna ko a ce ya Isa ko a ce Isa ibn Maryam ko a ce almasihu Isa misali to Allah madauki ya tambaye shi ya kai Isa dan Maryam a anta qulta linnasi shin kai ne kace wa mutane ya ku mutane ittakhiduni ku rike ni wa ummiya ilahaini min dunillah kun ga wata hikima ta Allah madauki anan sai Allah madauki sai kawo abin ba da abin da Bature ke ce ma reported speech ba sai kawo shi da direct speech sai sa shi a bakinsa cewa wannan maganar ka iya tuna ka faɗe ta a rayuwarka kun ga bai ce masa a anta qulta linnasi an yattakhiduka wa ummaka ilahaini ba kun ga wannan kamar Allah ne ya faɗa ko sai sanya abin a bakinsa kamar ya ce ne shin kai ka faɗi wannan maganar ai quoting ɗinta sai a sa masa a ce kai ne ka gaya mutane wannan maganar Allah haka zai tambaye shi wannan abu ya nuna mana Allah madauki baya wasa da lamarin tauhidi yau Allah bai yadda da ai masa kishiya ba in dai kun ga dai annabi ne na Allah manzo ne na Allah ga irin yadda ma aka haife shi da irin wannan mu'jiza da irin wannan daraja amma duk da haka Allah madauki zai titsi shi ran tashin alkiyama dan me aka bauta masa sai ya bada amsa sai ya ce bai sani ba gashi nan amsa da zai bayar Allah ya riga ya kubutar da shi tun a duniya ya gaya masa abin da zai faɗa min dunillah qala to ga amsar da zai bayar subhanak sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ai unazzihuka wa ubarri'uka min an yakuna laka sharikun fi al ibadati ina tsarkake ka daga a ce kana da abin tarayya wani da zai tarayya da kai ku taru da kai da shi ana bauta muku ban yadda da wannan ba shine ma'anar subhanak ma yakunu li yace bai dace ba gare ni an aqula ma laysa li bi haqqin bai dace ba ni in faɗi abin da ba haƙƙina bane in kuntu qultuhu inna kasance na faɗi wannan magana haka ne ko faqad alimta to ka sani shikenan wannan ita ce babbar hujja domin Allah madaukaki ya san komai in kuntu qultuhu faqad alimta har ya kara yace ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik ka san abin da ke zuciyata da raina ni ba san abin da ke ranka ba ya Allah ma'ana komai nawa ka sani ni ko ba komai naka na sani ba innaka anta allamul ghuyub lalle kai ne mai yawan sanin gaibi allam siga ce ta mubalaga ta alim in an ce alimun ko masani to idan ana so a ce mai yawan sani sai a ce allama shine kuke ji ana cewa allama wani allama ne wani masani ne sosai shine zaka ji suna fassarawa a karatun zuri sai a ce allama wai mai yawan alamomi ko haka ake cewa to ba mai yawan alamomi bane ba alamomi bane siga ce ta mubalaga ma'ana mai yawan ilimi to allamul ghuyub shine wanda yake mai yawan sanin gaibi annabi Isa ke tabbatarwa Allah subhanahu wataala cewa shine allamul ghuyub yace ma qultu lahum ban ce da su ba illa ma amartani bihi sai abinda ka umarce ni da shi hujja ta kai ya bar ra'atar da kansa ba abinda nace musu sai wanda ka aiko ni da shi me aka ce masa to daga nan wani darasi nake so mu hango menene sakon da Allah ya aiko annabi Isa da shi gashi Allah ba mu labarin Qur'ani an'budullaha rabbi wa rabbakum wannan abun shine sakon da tuntuni Allah ya ga wa annabi Isa ya ga musu cewa shi marbubi ne su ma marbubuna ne wajibinsu shine ibadatullahi ta'ala wannan kuma shine dama sakon dukkan annabawa kullun sai mun yi wannan magana kuna fahimta insha Allah cewa duk annabin Allah duk manzon Allah babu abin da Allah ya aiko shi da shi ko akwai wasu abubuwa to masu bi ne ga wannan sakon farko kuma shine asali fundamental cewa abautawa Allah shi kadai kada a hada shi da kowa duk wani manzo da wannan yazo shi yasa ake cewa duk manzanni sun zo da musulunci shine ake cewa al-islam wanne al-am akwai al-islamu al-khas kuma shine addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan shari'ar ta karshe ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce islam ita ake nufi amma duk da haka sauran ma duk musulunci suka zo shi yasa kun ga maganar al-hawariyun zamu zo kanta washhad bi anna me suka ce nasara suka ce sai haka ba sun ce na'nu ansarullah mu masu taimakon Allah ne ma'ana masu taimakon addinin Allah washhad kuma ka shaida anna cewa mu mene muslimun ashe annabi Isa da addinin musulunci yazo annabi Musa da addinin musulunci yazo dukkan annabawa gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka da addinin musulunci suka zo yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim na kasance ni mai shaida ne akan su yayin muddin dai ina cikin tsakanin su ma'ana yayin da nake da rai a tsakanin su falam ma tawaffaita ni yayin da ka dauke ni zamu zo mu magana yau akan wannan insha Allah dai lokaci ba ya kure mana ba akan inni mutawaffika mai ake nufi yayin da ka dauke ni daga cikin su kunta anta ar-raqiba alayhi wa anta ala kulli shay'in shahid yayin da ka dauke ni daga cikin su kai ne raqibi mai raqibi mai lura mai kulawa mai observing mai kallon mai kowa yake yi dan yake yayi shi duk wanda ya fita daga hanya za a gano shi shine ma'anar ar-raqib da haka Allah daga cikin sunayen Allah akwai ar-raqib akuna ji ana cewa ar-raqib to ma'anar raqib shine wanda ya zuba maka ido yana kallon motsinka da tashinka da zamanka da karkacewarka da miƙewarka in kai dama yana gani in kai hagu yana gani kai daidai yana gani kai kuskure yana gani to wannan shine ma'anar ar-raqib kuma ganin nasa ba gani ne na aishuru ba yana kiyayewa duk abin da kai ran da kazo aka tsaye da kai ran tashin alkiyama za a maimaita maka kai kaza kai kaza kai kaza saboda baka fita daga idan ar-raqib mun gane to yayin da ka dauke ni daga cikin su kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kai ne kuma mai shaida akan komai halarta kake shine ma'anar shahid wannan dai ayar a cikin suratu al-maida take mun zo kanta za a yi mata nata bayani insha Allah da muke sare malam zai nan dai saboda malam ya butsutsure ayoyin ba duka ya kawo su gaba ɗaya ba shi yasa na kammala su sai ce wa qauluhu da fadin annabi Isa alaihi salatu wassalam hadha da yace ai abin da yake nufi da hadha ba bayan ya faɗi inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduhu ai yace hadha siratun mustaqim to wannan hadha din damirin yake magana akai wannan damirin da yace hadha ishara ne zuwa ga ai ibadatullahi wa taqwahu bautawa Allah da kuma bin dokokinsa wa ta'atu rasulihi da kuma da'a ga manzansa wato annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan hanyar siratun mustaqim ita ce hanya mai kakkiya mai daidaiciya musilun ila Allah mai kai ga mutum mai kai mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala wa ila jannatihi kuma tana kai mutum zuwa ga aljannar Allah subhanahu wataala wa ma ada zalika duk abin da ba haka ba kuwa fa hiya turuqun musilatun ila aljahim duk hanyar da ba wannan ba to hanyoyi ne daban-daban da mutane suke bi da za su kai su wuta kun gane wannan zancen nan so yake koya mana al-akhdhu bi mafhumi mukhalafa na wannan zancen wannan ayar Allah madauki yace hadha siratun mustaqim a bakin annabi Isa alaihi salatu wassalam wannan ita ce hanya madaidaiciya mai kakkiya kenan ma'ana sai ka ce ashe kenan duk hanyar da ba wannan ba mecece ita bata ce kuma ba za a kai mutum zuwa ga shiriya ba za ta kai mutum zuwa ga bata ne da kuma aljahim wutar jahannam to Allah ya tsare mu wannan shi ma yana nuna mana wajibcin takaituwa ga hanyar annabawa hanyar annabawa hanyar manzanni ita ce kadai hanyar da Allah zai yarda da ita dan tashin alkiyama duk mai bin wata hanya daban ba ta Allah ba ba ta manzon Allah ba mun fahimci wannan to Allah ba zai saurare shi da ita ba Allah zai rabu da shi kuma ba za a bashi sakamako mai kyau ba akan wannan saboda hanya ce da annabawan ba su suka zo da ita ba kamar mu yanzu har zuwa tashin alkiyama tun daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka wajabta mana mu bi shi kadai ne ba za mu shiga aljanna ba sai ta hanyar sa shi kadai ne addinin da yazo Allah ya yarda da shi duk addinin da wani yazo da shi wanda ba Allah ne yazo da shi ba to Allah ba zai bada lada akai ba kaga ko ashe ya kamata mutum kamar da Bahaushe ke cewa kowa ya yi wa kansa qiyamul layl inda yana son dan tashin alkiyama ya ga sakamako mai kyau to ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ko bata bacewa bata bata a ce ka neme ta ka rasa tana nan kuro kuro ka je ka neme ta kuma zaka same ta Allah madauki ba mu labari sai falamma hasa isa minhum alkufra yayin da annabi Isa ya samu kafirci nan malam sa'id ya fassara ay ra'a minhum adam al-inqiyad lahu ya ga sai fassara wannan ihsas anan da cewa gani falamma ahassa wal misna fassara sauran malaman tafsiri abin da suke fassarawa ay wajada kamar da al-imam at-tabari ya fassara ay wajada minhum al-kufra me ma'anan wajada domin asali ahassa ma'anarsa shine a samu abu sawa'un samun ko ta hanyar ji ko ta hanyar gani ko ta hanyar sauran abubuwan da su ne suke samar da ilimi mun fahimci abin ba iya gani bane duk hanyar da za a tabbatar da abu akwai shi to ita shi ake nufi da wannan ahas Allah ya mun gane in an sa hamza haka take zuwa ma'anarta ahassa bi ma'ana wajada in ko ta zo hassa biduni alhamza shine ma'ana alqatl id tahussunahum bi idnihi ay id taqtulunahum bi idnihi asalin wancan kenan amma in an sa alif ta zama da hamza innan ahassa bi ma'ana wajada wanda ita ce ake nufin samu na ilimi ya gani kuru kuru yayin da ya tabbatar cewa waɗannan mutane kafirci suke so ba musulunci ba to ga abin da yake haka falamma ahassa isa minhum alkufra yayin da annabi isa ya ga kafirci daga waɗannan mutane ya tabbatar da samun waɗannan mutane kafirci za su yi su wa yake magana ne akai in ba kuma ta bare mun yi magana akan annabi isa alaihi salatu wassalam farkon tunda aka haife shi a ina aka kula da shi mahaifiyarsa ma dama a ina aka kula da ita a masallaci, wani masallaci ne Baitul Maqdis. To anan kuma da aka haifi Annabi Isa alaihi salatu wassalam, nan ya tashi, nan ya girma, yana cikin ɗaliban makarantar malaman Yahudawa da suka rika ilmantar da ilimi a hannunsu ya karatu. A yayin da Allah maɗauki ya zaɓe shi ya maida shi annabi, an san maganar daidai tun yana ƙarami ko? To yayin da saƙo kuma ya zo masa sai da ya girma, mun gane kafin wannan saƙo ya zo yana nan a cikin ɗaliban sauran jama'a Banu Isra'ila ana karatun sauran littafai na At-Taura da sharhohinta da malaman Yahudu a wannan lokaci suke koyarwa, domin yana cikin Yahudawa ne shi ma kansa, indai kun fahimci abin. To amma da Allah maɗauki ya sa shi annabi kuma manzo ya bashi saƙo, to shine waɗannan Yahuda suka ce ba su yarda ba, tunda dama can suna rike da cewa mahaifiyarsa ga yadda ta haife shi. To wannan taban a wurinsu su tabo ne, sun ki yarda da wancan cewa Allah ne ya masa mu'ujiza aka zo da shi ta wannan hanya. Da ya tashi kuma ya girma, kamar da su suke bada labari, akwai malaminsa sunansa Yahusha ibn Farahiya, sunan malaminsa kenan yadda suka faɗa a cikin Talmud. A wurinsa ya karatu, kuma shine almajirinsa da yake yawo tare da shi duk inda za shi. Tare da shi suka yi tafiya zuwa ƙasar Misra. To a ƙasar Misra ne wannan saƙo ya fara samunsa, kuma ya zo ya rika tada makafi, da yana kai tada matattu, yana warkar da makafi ɗin nan da sauransu. Da barinsa Baitul Maqdis da Falastin ba su san wannan abunsa ba. Da ya dawo da wannan abu, sai suka ce wannan mutumin da dama can yana da wani taban, ga yadda aka haife shi, kuma gashi ya zo mana da tsafi. Ya je Egypt ya koyo tsafi, ba za mu yarda da shi ba. Sai suka ce ya zo da tsafi, wajibi ne shi ko mai tsafi a kashe shi. Haka yake a cikin shari'ar Yahudu, mai tsafi a kashe shi. Tare da cewa su ɗin daga baya malamansu sun halatta musu yin tsafi ɗin, tsafi wani abu ne ma babba, har in za ka yi alƙalanci ma sai ka koyi tsafi. Wani ku kyale wannan zance. Da suka dawo da wannan da Annabi Isa, sai suka yi masa wani abu, shi da suka ɗauki wannan mawqifi daga gare shi, suka kafirta shi, suka ce ai ya zo da wani abu sabo, kuma suka yi ƙoƙarin kashe shi. To yayin da ya tabbatar da wannan kafirci daga gare su, shine ya faɗi wannan kalma da zamu karanta yanzu. An fahimci abin? Falamma ahassa Isa minhum al-kufra ay ra'a minhum adam al-inqiyad lahu, yaga cewa ba za su jawo zuwa gare shi ba. Wa qalu, kuma suka ce hadha sihrun mubin, wannan ai sihiri ne bayyananne, ya zo yana ta da matattu a kabari wanda su kuma ba su saba ganin wannan abun ba. Shi kuma a zamaninsa wannan irin mu'ujizar ita Allah ya zaba ya saya masa, ita zama ita ce mu'ujizarsa. Wa hammu bi qatlihi, shikenan sai suka himmatu za su kashe shi. Wanda kuma dama wannan sunna ce ta Banu Isra'ila, ba wai sunna fa da aka yadda da ita ba, ina nufin al'adar Banu Isra'ila ce in annabi ya zo musu ba da abin da suke so ba, me za su yi masa? Su kashe shi. Allah ba mu labarin wannan aura ne a cikin Alkur'ani. Wasa'u fi dhalika, kuma suka yi dawainiya, suka yi kokarin yin haka din. To yayin da ya ga haka daga gare su, qala, sai ya ce man ansari ila Allah, ina mataimaka, suwa ne mataimakana da za su taimaka mun akan yaɗa kalmar Allah? Mu shiga gari mu ilmantar da mutane, mu yi wa'azi mu karantar da mutane, wane suwa za su taimaka akan wannan? Ai man yu'awinuni, suwa ne za su taimake ni? Wa yaqumu ma'i, su tsaya tare da ni, bi nusrati dinillah, wajen taimakon addinin Allah. Qala al-hawariyun, sai aka samu zababbun da Allah ya zaba su zama mutanansa. Wa humul ansar, nan iya abinda malam sa'idi ya ambata kenan. Asalin al-hawariyun ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli nabiyyin hawari wa inna hawariya az-zubayr, kowanne annabi yana da hawari, ni kuma hawari na shine Zubayr. Abinda ake nufi da hawari shine al-mustafun, wadanda Allah al-mustafun, wadanda Allah madauki ya zaba, zababbu wanda Allah ya zabe su dan su zama sahabbai ga wani annabi. Duk annabi Allah ya sanya masa sahabbai, mun fahimci abin? To wannan shi ma sahabbai ne daga cikin Annabi Isa, wadanda suka yadda da karantarwar tasa. Wannan sako da ya zo da shi daga Allah, ai da ma mutum baya zuwa a ce gaba daya komai nasa ba wanda ya yadda da shi. Galibi yau ana samun wadanda suka yadda da shi. To a cikin Banu Isra'ila wadanda suka yadda da shi sune wadannan, sune al-hawariyu. Wasu malamai suna ta maganganu akan asalin ana ce musu hawariyun ne saboda masu wanke tufa ne, ko kuma suna son tsafta, suna son fararen kaya da sauransu. wannan kallon abin ne ta bangaren asalin kalmar in kuka fassara da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan ka huta da shiga wadancan abubuwa din ma'ana zababbun mutane sahabbai shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-hawariyun da shi wa humul ansar sunni al-ansar suka ce nahnu ansarullah mu ne mataimaka addinin Allah ai in tadabu ma'ahu ma'ana suka amsa kira ma'ahu tare da shi wa qamu bi dhalika kuma suka tsayu da wannan abu ma'ana suka dora makansu suka amince wa kansu cewa za su tsaya wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma su taimaka wa annabi Isa alaihi salatu wa salam a koma me zai biyo baya sun yadda sun karba qalu suka ce amanna ko a cikin abin da suka bayan su ce rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasula faktubna ma'a shahidin ita ce anan ko nan malam yayi mata wata fassara bai kawo nassin wancan din ta abin nan ba sai kawo ta qalu amanna billahi faktubna ya tsallake wasu abun bai fado ba anan abinda Allah madauke fada shine suka ci gaba da to karanta
rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين
بشي سبودي لوكسي بشي إياهكا مكرا تإيانا سورا قبل ناكولا كافوكا بشي لوكسي يأينا دني Allah madauke bamu labari cewa suna cewa rabbana ya ubangijin mu amanna bima anzalta mun yi imani da abin da ka saukar wattaba'na ar-rasula kuma mun yi da'a mun bi ar-rasula manzo kuma ne ya tabbatar al-hawariyun sun tabbatar da annabi Isa manzo ne sun yadda da manzancin sa yawa wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin ya Allah ka rubuta mu cikin wato masu shaida ya Allah ka sanya mu cikin masu shaida wa makaru wa makar Allah to mu karasa wannan inda malam Sa'adi yake cewa ai ash-shahadatu an-nafi'a faktubna ma'a ash-shahidin ya Allah ka rubuta mu cikin masu shaida shaida mai amfani wa hiya ash-shahadatu bi tauhidillah ita ce shaida da tauhidin Allah kadaita Allah shi kadai wa tasdiqi rasulihi da kuma gaskata manzansa ma'a al-qiyami bidhalika tare da tsayuwa da haka din ma'ana aiki da haka falamma qamu ma'a isa bi nasri dinillah yayin da suka tsaya tare da annabi isa alaihi salatu wasalam dan taimakawa addinin Allah wa iqamati shar'ihi da tsaida shari'ar Allah amanat ta'ifatu min bani isra'ila wasu yanki ko wani yanki daga bani isra'ila amanat suka yi imani wa kafarat ta'ifa wata bangaren kuma wata kungiyar kuma ko wani yankin suka kafirce kun ga dama haka abu yake in gaskiya ta zo mutane suna rabuwa biyu wasu su karbe ta wasu kuma su ki idan da mutane suna haɗe akan ƙarya suna ta yin abubuwa to lokacin da gaskiya ta zo ita za ta bambance wane ne mai bin daidai wane ne kuma mai tabbata a bata Allah tsare mu to sai wasu suka yarda da annabi Isa a matsayin manzo wasu kuma suka kafirce faqtatalat at-ta'ifatani sai bangarorin nan guda biyu suka yi sabani suka yi fada tsakanin su har suka yi yaki shine faqtatalat suka yi yaki fa ayyadallahu alladhina amanu sai Allah ya karfafi waɗanda suka yi imani bi nasrihi da taimako daga gare shi ala aduwihim akan abokan gaban su fa asbahu zahirin sai suka zama su ne marinjaye masu samun rinjaye wannan ya dauko mana wata magana kuma a wata surar daban zamu zo kanta ita ma fali hadha qala ta'ala dan haka Allah mulki ce wa makaru wa makar Allah to nan zamu tashi insha Allah darasin mu mai zuwa sai mu tashi kan wa makaru wa makar Allah sai mu ji kuma inni mutawaffika wa rafiqu ilayya da ma'anarta da maganganun malamai insha Allah ta'ala akai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana abin nan da muka gani daga wurin al-hawariyun shine karba da yadda da kuma gaskata da kuma biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madauki ya ƙara tabbatar da mu a hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen rayuwar mu Allah ya karbi dukkan ibadar mu Allah ya sa mu cikin salihan bayinsa Allah ya sare mana abin da ya kuntata Allah ya taimaki wannan ƙasa ta mu da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya ba ta zaman lafiya shugaban ƙasar nan namu kuma Allah ya ba shi lafiya Allah ya tsare shi daga dukkan abin da ya dame shi Allah subhanahu wataala ya dawo da shi kasa cikin koshin lafiya da kuma kwanciyar hankali a wannan kasa wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.